Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci. Barkanku kuma da sake komawa a cikin wannan shiri na al'adun Hausawa. Shirin da muke gabatar muku shi tare da Professor Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero dake Kano. To wannan abu ne da aka saba a cikin wannan shiri, muna tattauna al'adun Hausawa da waɗansu abubuwan da suke da alaka da al'adun Hausawa. Kuma sau tari idan Professor yayi wata tafiya irin tasu ta masana, to yakan yi mana tsarabar irin wannan tafiya, domin ita kanta duk tafiyar da zai yi ba ta rasa alaka da nazarce-nazarcensa da yake yi akan al'adun Hausa wannan da muke magana aka. Kuma masu sauraro, sai kun danyi mana aikin gafara, domin mulkan danyi shan ruwan tsuntsaye a wannan shiri. Waɗansu lokutan kukan ji muka maimaita muku shirin da ya dan tsufa kaɗan, ko da yake na san da yawa ba a gajiya da jin Professor a lokacin da yake bayani akan al'adun Hausawa. Sau da dama waɗansu da muke tunanin an maimaita shiri sai su ce mana ai su yanzu suke jinsa kuma sun ji daɗin abin, waɗansu kuma sukan ce gaskiya suna so a ci gaba da maimaitawa. To amma dai ba haka ɗin aka so ba. Muna fata dai kamar yadda na faɗa za a yi mana aikin gafara, kuma insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri a wannan gidan rediyo mai albarka. To Professor, ina maka barka da zuwa.
To alhamdulillahi, barkan mu.
Madalla, kai tafiye-tafiye kuma yanzu kana kan hanyar tafiya.
To ka san almajiri kullun a cikin tayo yake.
Haka ne. To muna magana akan al'adun Hausawa. Ka tabo mana magana akan yadda waɗansu da ka kira ƴan nanaye suka shiga harkar waƙe-waƙen Hausawa da suka saba na al'adu, suka shigo da waɗansu sababbin abubuwan da ba a san da zamansu ba. To abinda ban tambaye ka ba tun a wancan lokaci, kuma yake da muhimmanci mu tattauna shi ne, akwai waɗansu abubuwan da Bahaushe ya saba yin su, kuma zaka ga yanzu ba su yake ba. Misali sutura da yake sawa, da zaka samu Bahaushe yana da wata nau'in suturarsa da yake sawa, kuma yanayin yadda ake suturar nan, watakila sakawa ake da hannu, ko watakila waɗansu abubuwa ne dai da aka saba na al'adu. To amma yanzu ci gaba ya zo, za ka ga yanayin kaya da dan Bahaushe yake sawa, wani ma an ka ganshi sai ka dauka ba Bahaushen bane, ta bakin wani yace sai ka ce arne saboda yanayin. To me akwai alaka tsakanin al'ada da sutura ne, Professor?
To kamar yadda nake yawan fada, kuma mun ka fada a wancan marra ta farko da muka yi wannan tsarin, dole ai kokari a bambanta abin da ake nufi da al'adar mutum da kuma ta'adar mutum. Idan ka ce al'adar mutum, a nazarce kana nufin halayyarsa. Idan ka ce ta'adar mutum, a nazarce kana nufin abubuwan da ya gada, wanda Bature yake kira material culture.
Wato shine bambancin al'ada da ta'ada.
Ta'adodin su shine abubuwan da aka saba yi na yau da kullun.
Ba kalma ɗaya bace.
Ba kalma ɗaya bace, kalmomi biyu ne. Al'ada a nazarce tana nufin halayyarka. Ta'ada a nazarce tana nufin abin da ka gada na abubuwan da zaka iya rike su physically, zahiri, suna a zahiri zaka iya taba su ka ajiye su.
Kamar sutura da mutum,
sutura da abinci da gida da abin hawa, duk waɗannan ta'adodi ne.
Amma yadda yake yin aure, yadda ake yin
su ma, duk waɗannan a cikin ta'ada ake saka.
To waɗanne ne
al'adodi
ne?
Al'ada shine nace da kai halayya ce.
Halayya kamar ya?
Halayya ta dan adam, misali kara, mutunci, ladabi,
jin kunya,
biyayya. To waɗannan su ne al'adar ɗan adam a kowace al'umma. Saboda idan su waɗannan da na gaya maka al'adun wakilai ne
na waɗansu abubuwa manya,
ba ma na waɗansu abubuwa manya ba, a wakilai ne na al'umma ka gaba ɗaya. Yanzu idan ka je Kurmi ko ka je wata ƙasa aka ce ai kai Bahaushe ne, to mutane suna yawan danganta ka da wani abu a matsayinka na Bahaushe na halayya. Kazalika Bayarabe ana yawan danganta shi da wasu halayya na Yarbawa, haka ma Inyamuri, haka kowace al'umma. Wannan shi Bature yake kira muhallin riƙau, ko kuma stereotyping, muhallin riƙau, inda zaka dauki wani mutum ka sa shi a wani muhalli ya ki fita saboda yana jumlatar waɗannan mutanen sane gaba daya.
Misali yanzu in kana so ka siffanta Bayarabe ko ka danganta shi da wata al'adarsa, wace ce kai tsaye wacce take wakiltarsa?
Guda biyu ne, da ƙazanta da munafunci. Saboda akwai wanda ya yi wannan binciken, yayin wannan nazarin ya tambaye mutane rukunaye uku da Yarbawa da Hausawa da Inyamure menene ra'ayinku game da al'adun wayancan sai aka zauna aka jera su a jadawali
shi berebe yanzu kafin
muna kunci da kazanta amma shi kuma Inyamuri abinda aka fi san shi da shi aiki tukuru
ba san kudi ba
a to ai shine aiki tukurin duk yadda zai kudi su fito zai yi aikin ya same su eh shi kuma Bahaushe rukon abun nan rukon addini amma ba wai rukon addini a san addini ba a'a fifi ka aldini fiye da komai ko kaga ka taba masa addinin sa to dan nan zai hankalin sa zai tashi
to sai akwai bukatar mai sauraro fa yaji bayanan da kai dalla dalla misali kafin mu koma kan maganar da ta kawo mu wannan maganar ta ta'adoji berebe da aka yi nazarin nan aka gane cewa abinda ake kallon sa da shi kazanta da munafinci
kwarai
shi Bahaushe dama ya san wannan abin da ka faɗa kuma ya yarda da shi Berebe ya san da wannan abin kuma ya yarda da shi
a ya sani ai wannan ma yayin nazarin Berebe ne shi kansa ai ba abu ne na ra'ayin mutum ɗaya ba mutane da dama ya samu yayin bincike akan su ya tabbata tambaya menene kake gani ya jera wayansu abubuwa yace to ka gaya min a cikin wayannan al'adu wato halayya ta mutanen Najeriya da wanne kafi danganta wani da shi to haka ne ya jumlata wajen mutane kusan 2000 da wani abu ya sassamu a kowace al'umma a Lagos da Kaduna da kuma Onitsha anan yaje yayin binciken da ya tattara ya jumlanta sai ya fito da abinda Hausawa suke tunani game da Yarba abinda Yarba suke tunani game da Hausawa abinda Inyamurai suke tunani game da duk gaba ɗayan su sai ya kirawo makalar As and They mu da su nazarin ra'ayin abinda muhallin riƙau a Najeriya abin da ta ma a Jamus aka buga ma makalar
to misali shi anasa fahimtar me yake nufi da kazanta me kuma yake nufi da munafinci
yayi wannan tambayar abin da yake nufi da munafinci shine idan kuka kulla abu da shi yanzu to ba makawa idan babu mamaki idan wani yazo sai su sake kulla wani abu daban kuma sai ya warware wancan yarjejeniyar da kuka yi da shi sai ya kulla da wannan
shine abin da ake cewa Yarbawa masu kwalo-kwalo
yawa to daga nan nake jin aka samu wannan saboda akwai wannan watakila hakan suke watakila ba hakan suke ba amma ba za ka ce kowane berebe haka yake ba to amma an riga an jumlata cewa Yarbawa an san su da wannan mu yanzu a yan arewa mu kuma abin da aka fi sanmu a takameme dai Hausawa abin da aka fi sanin Hausawa da shi a wannan nazari da aka yi shine jahilci
wato duk inda aka kai ina so mu zo nan muka dauko abin akan su Yarbawa muka sauka misali kaman yadda ka faɗi munafirci din nan a yadda shi yake faɗa Hausawan ma sukan ce Yarbawa suna da munafirci kaman yadda shi nazarin sa ya bashi amma munafircin da Bahaushe yake nufi anan shine ya zo nan ya faɗi magana ya je can ya faɗi sabanin wata baki biyu hada husuma gulma da irin waɗannan abubuwan su din ne wanda shi ma wancan ya fahimci wannan halin lalle Yarbawa suna yin sa kokuwa
a kafa ka manta ba shi ya fahimta ba mutane ne suka fara
eh sakamakon abin da ya samu
shi jumlatawa yayi to shi dai abin da ya riga ya aka nuna masa cewa in dai kuka yarjejeniya da Bayarbe to babu tabbacin cewa zai yadda da ita
ina da kwalo-kwalo
eh babu tabbacin cewa zai yadda da ita amma karka manta shekara kusan wannan an yi nazarin na kusan shekara fiye da 25 da ta wuce so wataƙila yanzu Yarbawa da muke tare da su ba haka suke ba amma dai a wacan marar abin da ya riga ya gani kenan kuma ya ruwaita wa duniya ta sani cewa suna mutane sun dauke su suna da munafunci sannan kuma dauke su suna da kazanta
to ba shakka ai wannan nazarin dole Yarbawan masanan su sun karanta shi amma akwai wanda aka samu cikin marubutan Yarbawa da yace bari in yi martani akan wannan nazarin ko ya ƙaryata
ba a martani akan nazarin saboda ai ba ra'ayin sa bane ya tattaro mutane fiye da 3000 ya tambaye su ra'ayi sun fada masa ra'ayi
shi kuma yazo ya fada
ya ce saboda haka ba shi ba ra'ayin sa bane shi kansa bai rabe ne kamar
da
gama
da ya tashi da shi da kansa sai yayi martani to amma ba ayi
ai zancan kai martani a nazari ba ta taso ba in kace martani kana nufin wato kalubale kana nufin muhawara kana nufin ka yarda ko baka yarda ba duk babu shi nazari abin da ya gada in ka dauki daya ka hada ta da biyu kai ka dauki daya ka hada su to biyu zaka samu kai tsaye ko ka yadda biyu ne ko kaka yadda biyu ne amma dai abin da yake anan
wato dai yanzu farfesa ba ra'ayinka bane ni ma ba ra'ayina bane amma dai Yarbawa halin su munafici da kazanta
to ani ba san abin da saka nana ta Yarbawan ba bayan Hausawan su ma suna da nasu
jahilai ne
zamu zo kansu an ce Hausawa jahilai ne da kuma masu taurin addini wato taurin addini yan takife din addini
wato me ake nufi da jahilcin
bai ba su da ilimin boko
su shine
fahimta suke na eh su ne ilimi a wurin su
amma sun yadda suna da ilimin addini
ai su basu ma yadda da wannan maganar ilimin addini mutumin da bai yadda addinin ba a lokacin da aka yi irin wannan sun ba ruwansu addinin baya cikin tsaron su ai duk lokacin da ake tattara ilimin Bahaushe ba ta ba samu su ilimin addini a ciki ba ba ta ba cewa a
zamani ake
na zamani ake fadi ka je primary ka je secondary ka je university to in ka tara jumlar Hausawa kalilan ne suka je primary suka je secondary suka je jami'a to su a nasu wannan ma'aunin da suke amfani da shi kenan kai ko nan kana nan ka zo na ka haddace ahlari ka haddace ashamawi ka mama ba ta zuwa primary ba to su a wurin su kai jahili ne
saboda duniyar da zamani
saboda duniyar da wannan take tafiya da wancan din take tafiya ba da wannan naka ba da
ahlari wato su suna da nasu ilimin na juju da ilimin su na harkar su can
amma kuma suna ba sa kallon wannan a matsayin ilimi juju da waye da waye ba sa kallon su kamar malaman da bokayen su da shauran su ba a kallon su a matsayin masu ilimi amma mun kuwa nan mai ruqayya zaka gani shi a matsayin mai ilimi saboda dole sai yayi amfani da abin ilimi dole sai ya karanta sai ya fahimta sai ya ji ya nazarto yayi abin da zai ko da malamin tsubbu ne ba dai tsafi yake yi ba tsubbun yake yi to tsubbun nashi yana da wata hujja akan wani abu da ya karanta wata gida mai yayi masa guruguwar fahimta
dole dai sai yana da ilimin zai
dole sai dai yana da ilimin
to amma professor kai yanzu haka din ne abin da ya gani cewa Hausawa din ta fuskar ilimin zamani jahilai ne
a'a eh ai in kace jahili kana nufin mutumin da bai san abu ba mutumin da bai ma neme shi ba ya zai ka kira shi jahili abu ba kwata kwata shine jahili to su wayannan ba ma basu ma nemi ilimin ba saboda suna da wani ilimin da suke a gaban su saboda haka in dai kana maganar ilimi ne to ba za ka kira Bahaushe jahili ba saboda a din Najeriya babu wanda kabilar da ta Bahaushe yin karatu a din Najeriya saboda Bahaushe kullun sai ya yi karatu sai ya karanta Qur'ani to kaga wannan ilimi ne
a wata fuskar ma'ana ilimin zamanin da yayi nazari cewa Bahaushe baya san ilimin zamani
yauwa baya san ilimin zamani to a haka suke kiran
haka din ne
to idan ka duba da kyau za ka ga cewa ta wani fannin Bahaushe ya guje wa ilimin zamani da farko saboda alakar abin da ake yi da addinin Kirista
da canza addininsa na musulunci
yau ana ganin kamar za a canja masa ne a farko farkon shigowar abin saboda turawa da suka ci kasar Hausa da yaki a shekara ta 1903 sai da shi shugaban rundunar sojojin yayi alƙawari ga sarakunan Hausa da ya tattara su ɗaya yace da su ba za mu yarda missionary su zo nan kasar musulmi su kafa muku sansani ba amma a wajejan su Zaria wajejan su Kaduna su waye wannan an kafa missionary sun kakkafa sansani a inda babu musulunci shi yasa za ka ga mutanen wurin sun fi rungumar ilimin zamani fiye da musulmai Hausawa
wato ko a wancan lokacin da suka zo sun iske musulmi suna da wayewarsu ta addini amma mutanen kudu an same su tsirara ne
kwarai da gaske awal ba tsirara ba ba su dai da shi an dai same su ba su da ba su da tsararren ilimi ingantaccen ilimi amma duk wayanda aka turo ƴan leken asirin ƙasa daga Jamus su Heinrich Bath su Johannes Todinga su Clapperton su Mungo Park
da su Mungo Park ma ɗan leken asiri ne
duk gaba ai duk wani bature da ya tashi ya zo kasar Hausa ya zo ne dan leken asiri
wani nazari ne ya tabbatar da hakan ko ko zargi ne
dan nazari ne ai abin da ya kawo su kenan dan su su zo su ga me ake yi kuma su kai rahoto kuma sakamakon rahotannin ne da suka kai aka dinga sanin yaya tsarin kasar Hausa yake in an zo gurin wa za a je a nemi bayani gurin wa za a je gurin wa za a je duk bayanan da suka yi a littattafan da suka rubuta ya riga ya nuna cewa akwai daddaddiyar daular ilimi a kasar Hausa saboda shi Heinrich Bath da ya zo a karni na 19 ya je bauta fadar wani sarki na manta ko wani sarki ne yanzu amma a ciki sai ya ga haɗu da wani malami malamin ya dinga gaya masa labarin girkawa abin ya ɗaure masa kai ya ga a tsakiyar Afirka yake babu makaranta babu wani littafi amma sai gashi ana gaya masa labarin abin da shi ya koya shi kansa yana makaranta saboda malamin ya karanta daga littattafan Larabawa ne saboda haka sun yadda akwai wannan ilimin to lokacin da Turawa suka zo suka ci kasar da mulki da karfi ta yaji sai suka yi alƙawarin cewa ba za su taba wannan ilimin na addinin ba ba za su wargaza shi ba kuma babbar hanya da za su taimaka masa shine su hana kristoci daga zuwa su kafa makarantu a wurin
na'am
so wannan hana kristocin su zo su kafa makarantu sai ya zamanto cewa babu mu Hausawa ƴan boko da za su shiga nan gurin ko lokacin da aka zo za a fara bokon bayi aka dinga matsantawa ana sakawa manya-manyan da sarakunan ba su yadda ƴaƴansu su je makarantun ba. Shi yasa mutane kamar su dan masanin Kano mai ta masula suka zamanto kan gaba wajen ilimin saboda bayi ne. Saboda haka haka su aka dinga tuttura.
Wato bayi kamar yaya bayi?
Bayin sarki, wanda suke bayin sarki ko kuma bayin wani hakimi. In an zo ba sarake ba zai bada nasa ƴaƴan ba sai ya dauki ƴaƴan bayinsa sai ya bayar.
Wato shi kamar su mai ta ma dan masani da farko an tura shi a matsayin bawa ne shi baya da gata.
Yawwa to marasa gatan ake tura kuma sai gashi daga baya su ne ma suka zo suka rike ragamar
shugabancin al'amura
na kasar gaba daya kwarai.
Tunda yanzu shi magashi ai dan masani ne hakimi ne.
Sosai ma kuwa. Sosai duk da dai sarautar bayin ce dai din dai kamar yadda suka ce ko kuma suke nema su nuna duk da haka dai wannan maganar bautan ma an ma manta da ita. Maganar cewa dai farkon asalin abin su ana ganin kaman ba su da gata aka tura su. Kuma sai gashi yanzu su ne gatan namu yanzu. Saboda su ne suka je suka san abin suka gane sirrin abin kuma suka zo suka yi mana yaki muka samu yancin kanmu da ba dan su ba da har yanzu muna nan a cikin duhu.
To wannan shine asalin wannan binciken da wannan bai
riga yi. Wancan mutumin ya riga yi na farko ba.
Sai ki wanda za a tura ba ƴan gata ba.
Eh.
Su ma waɗanda ba ƴan gatan ba sun samu dama guduwa za su yi.
Wannan sai ba
za su samu karancin
mutane jama'a ba.
To amma daga bisani fa.
Daga bisani sai ya zamanto cewa dole ne gwamnati ta dinga karfafa cewa jama'a fa su shiga su yi ilimin nan. Saboda tana buƙatar mutanen da za su yi mata aiki. To kaga daga nan aka samu cewar wato ilimin da ake yin shi ana yin shi ne dan aiwa gwamnati aiki. Saboda an kafa bayan turawan sun tafi. An kafa masana'antu, an kafa ma'aikatan gwamnati, amma kuma babu mutanen da za su zauna su kula da guraren nan na Hausawa.
Wato farfesa nan wata magana da kai mai muhimmanci cewa daga nan aka samu fahimtar ilimin da za a yi na aiwa gwamnati aiki ne. Kamar kana so ka ce kasashe da aka ci gaba ba wai dan aiwa gwamnati aiki ake yin ilimi ba.
A ko kadan, ai saboda su suna da masana'antunsu. Ba su dogara akan gwamnati ba saboda rayuwarsu. Suna da masana'antunsu sosai da sosai, suna da ma'aikatansu sosai da sosai. Saboda haka ilimin da suke yi ba na dan su wa gwamnati aiki bane.
Dama
ce musu akasari ma masana'o'in da yawa ba sa ma buƙatar a ce wai sai ka zo da digiri. Kana da sha'awar, kana da fasahar, to zo ka yi zo ka yi.
To ai mu farfesa anan zaka ga idan dan makaranta da ya zo shekarar karshe sai fara kamakame. Ya za a yi a samu masa aikin gwamnati yana gama karatu.
Eh saboda
hankalinsa ya koma tunanin aikin gwamnati ba sa tunanin idan injiniya ne kai ka zo ka bude wani kamfani na harkar engineering mai zaman kansa ko kuma ku hadu ku dai wani abin da za ku iya rike kanku.
To Malam Salisu gaskiya irin wannan yana buƙatar wani gata wanda da yawa daga cikin mutanen mu ba su da wannan gatan.
Na'am.
Yana da buƙatar wannan da yawa daga cikin ba su da shi. Yaro ya riga ya gama makaranta ba zai iya zuwa ya kafa wani kamfani na engineering ko na wani abin nan ba saboda bai da ƙwarin gwiwa da zai iya wannan. Ba wani wanda zai tallafa masa amma kasashen waje akwai kamfanoni burjik bila adadin waɗanda suke suna neman mutane su zo su yi musu aikin. Amma mu anan gwamnati ita ce mafi yawan ɗaukan mutane aiki. Shi yasa gwamnatin ai wani lokaci za ta gaya maka ta ce akwai irin ilimin da nake so akwai irin ilimin da ba na so. A gwamnatin Kano misali wajen fiye da shekara 20 zuwa 25 da ta wuce akwai lokacin da aka fito da tunanin cewa ba a son mutum ya zo jami'a ya karanta Hausa. Ya karanta digiri a Hausa ko kuma ya karanta digiri a Islamic Studies.
Makaruhi ne a harkar gwamnati
ba a yi a wannan lokacin ba a bukata sai da aka fito da wannan tunanin cewa ba za in kana son ka yi ka je ka yi ba hana ka ba amma gwamnati ba za ta tallafa maka ba. Gwamnati za ta tallafa maka ne kawai ka yi abin da ita take so kuma ka yi abubuwan da ita take bukata ba wai kai son ranka ba. Yanzu akwai wanda ya zo ya je ya yi digiri a wani fanni da ake kira anthropology nazarin halittar da rayuwar al'adun dan adam anthropology ya dawo ya rasa inda zai je abin saboda kowa bai san ma me wannan kai me kai ka je kai wannan kuma a America je ba kuma da kudin gwamnatin ya ba da kudin sa yayi saboda shi yana sha'awar wannan fannin. To amma da ya dawo ya kasa samun aikin da ke dai aka samu office aka tankana shi can shekara da shekaru ya ga dai baya iya amfani da ilimin da ya koya
kawai sai kuma yana kishin abin da
ya sai ya bari ya hakura ya bari. To ire-iren wannan gwamnati tana son mutane su zo su yi mata aikin saboda ita ce take biyan kuɗin malamai ita ce take kula da su ita take neman yadda za a yi saboda haka lokacin da Turawa suka tafi sai ya zanto cewa babu mutanenmu waɗanda za su shiga waɗannan wuraren su mai gurbin da Turawa suke da shi dole ce ta sa aka je aka ebo mutane daga kudu suka zo. Su ne malaman makaranta makarantu suke koyarwa su ne likitoci duk dai wani guri da ake neman wani officer officer za ka ga cewa ɗan kudi aka dauko farko farkon bayan an samu ci gaba wannan yana daya daga cikin hatsarin da shugabannin arewa suka fuskanta lokacin da aka samu yancin kai suka lura cewa mutanen mu Hausawan musulman babu su anan a wannan fannoni daban-daban to da yazanto an kai wani matsayin da yake ana tsoron kuma a dauko ɗan kudin saboda ana ganin in aka dauko su za a samu matsala na ko saboda bambancin addini da kuma bambancin kabilanci sai aka dinga zuwa kasashen Asia ta kamemin India da Pakistan da Philippines ana ebo mutane ma'aikata su so ayi musu kontaraki wato a zuwa yarjejeniya da su bayan shekara biyu za su koma kasar su to su ne suka dinga koyarwa a makarantun secondary su ne likitoci su ne injiniyoyi to duk aka dinga dauko su ana yin haka ne da tunanin cewa nan kuma ana ta zuzzuga cewa mutane su je su karatun saboda zo su mai gurbin wayannan saboda haka daga shekara ta 1960 har zuwa wajen shekara ta 1980 an samu wannan zazar da aka dinga ebo mutane daga waje ko kuma daga kudancin Najeriya sannan kuma mun kuma mutanen namu ana zuwa ana ta kokkoya musu ana ta kuka har dai suka fito yanzu kuma alhamdulillahi kowa yanzu an samu cigaba
wato dai wannan bangare na farko na nazarin sa cewa Bahaushen mutum an san shi a baya-baya wajen ilimin zamani
kware da gaske to yanzu idan yace zai wannan binciken zai samu tabbas ko zai samu wannan zai samu bambanci
to su ma ba mamaki ai mutanen naka Yarabawa
eh su ma a ce yanzu kuma sun fi abun nan tsafta ba
to kun san ya tsafta wato professor maganar da muke din da ta kama wannan bamu zo kanta ba kuma ka ba mu bayane masu amfani kware da gaske wadanda in ba irin nan din ba ba inda mutun zai samu ya san su saboda haka dole zamu gode ma kware da gaske kuma amma lokaci ya riga ya kawo jiki dan haka anan zamu tsaya idan Allah ya kai mu mako mai zuwa farfesa
insha Allah
za ka yi mana bayani bangare na biyu na cewa Bahaushen mutum sakamakon nazarin wancan mai nazarin an san shi da rikon addini da kuma tauri a wajen rikon addini ma'ana yana da riko sosai baya sako-sako da shi wanda watakila haka din su ba su riki addinin bane yadda ya kamata watakila ko addinin nasu baya bukatar haka din to sannan kuma za ka yi mana bayani akan shi Inyamiri shi ma irin nasu nazarin da aka yi da abin da ake nufi da abin da aka gano na halayensa da kuma halin da ake ciki a yau to in akwai lokacin sai mu dawo kan maganar da muke yi da ta'adojin Bahaushe masu haro a madadin Professor Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero dake Kano da kuma dukkanin waɗanda suka tallafawa wannan shirye samu nasara isowa gare ku ni Salisu Muhammad Gumal da na shirye shirin kuma na gabatar nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh